Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan lokaci namu na yammacin yau Asabar 18 ga watan Nuwamba na 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafasar su, da farko ga Baba da kanin labaran duniya.
To, Aisha, Isra'ila ta ba asibitin shifa'a guda su tattara nasu idan su bar wurin, a cewar rahoton kamfanin dallacin labaran Faransa na AFP. Kotun ɗaukar ƙara a Abuja ta tabbatar da gwamna Bala Abdulkadir Kauran Bauchi na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamna a jihar, wanda aka gudanar a ranar 18 ga wannan ga watan Maris na wannan shekara. Kana ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Asabar cewa, wato a makon da ya gabata an gwabza faɗa tsakanin Ukraine da Russia ta ƙasa a wasu yankuna guda uku a ƙasar Ukraine ɗin.
To, kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu kuma, za a ji cewa wani rikici tsakanin Fulani da Hausawa ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyar a Sokoto. Ko me yayi zafi haka?
Mutum ya zo ya kashe maka mutane a hanya, sun kone mota kuma an bi sun shiga su kira da ambulance. Kuma shi shugaban nasu, shi Ruka, shi ne wanda ya kira ni, ya ce mun ranka yadda ga Allah a ba mu hannu, ga Hausawa sun zo su kashe mu.
Sannan za a ji cewa jami'an tsaro sun yi nasarar hallaka wasu 'yan bindiga bayan wani hari da suka kai wa wata al'umma a jihar Kaduna.
Wa'annan 'yan ta'adda suka shigo gari a Kakangi a cikin daren shekaran jiya, inda suka zo suka ɗauki mutum goma, ba su gudu ba ma, suna nan kilomita ɗaya tsakaninsu da cikin garin Kakangi, inda suka tsaya suka ce ma maganar miliyan 4 ba ita ba ce, maganar miliyan 6 ne.
Kazalika, za a ji abin da masharhanta al'amuran siyasa ke cewa a game da hukuncin ɗaukaka, wato hukuncin kotun ɗaukaka ƙara game da zaɓen gwamnan Kano. Bayan nan kuma za mu kawo muku shirin addu'o'i lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya kuma zai gabatar. Sai kaɗan daga ra'ayoyin da kuke aiko mana, amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan, sai bayan mun ji yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga kashin farko da labaran duniya. Isra'ila ta ba asibitin shifa sa'a guda su tattara nasu ina su bar wurin, a cewar rahoton kamfanin dallacin labaran Faransa na AFP. Rahoton na AFP ya ce sojoji Isra'ila sun faɗa wa daraktan asibitin Muhammad Abu Salmiya da su kwashe marasa lafiya da waɗanda suka jikata da waɗanda suka rasa matsugunansu da ma ma'aikatan kiwon lafiya, kuma su yi tafiya da sahu zuwa gaɓar teku. Isra'ila dai ta yi imanin ƙarƙashin babban asibitin na Gaza shi ne maɓuyar ƙungiyar Hamas. Yayin da Isra'ila ta yi kira da a kwashe mutane daga asibitin, likitocin sun ce suna da marasa lafiya da ba su iya tafiya. Rashin wutar lantarki a asibitin Shifa ya yi sanadin mutuwar marasa lafiya da dama, ciki har da ƙananan yara. Sama da mutane 2,000 da suka haɗa da marasa lafiya da ma'aikata da waɗanda suka rasa matsugunansu ne suke cikin asibitin a lokacin da sojojin Isra'ila suka shiga asibitin a ranar Laraba, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. A halin da ake ci kuma, jirgin farko da ya jigilar yara na Falasɗinawa da suka jikata daga yaƙin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza ya isa haɗaɗɗiyar daular Larabawa a yau Asabar, a wani ɓangare na alƙawarin da ƙasar ta yi na ba da taimakon jin kai ga yara 1,000. Rukunin ya haɗa da mutane 15 ciki har da yara da iyalansu sun ƙetara daga kan iyakar Rafa da ke tsakanin zirin Gaza da Misra a jiya Juma'a. Daga nan ne kuma jirgin suka ɗauki jirgi zuwa Abu Dhabi, babban birnin haɗaɗɗiyar daular Larabawan. An shimfiɗe ƙananan yaran ne a kan ƙafafun iyayensu a cikin jirgin, yayin da jirgin ya isa filin saukan jirage na Abu Dhabi. Kotun ɗaukar ƙara a Abuja wato ta tabbatar da gwamna Bala Abdulkadir Kauran Bauchi na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamna a jihar da aka gudanar a ranar 18 ga watan Maris na wannan shekarar 2023. Wakilinmu Abdulrahman Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da aiko mana.
Tunda misalin karfe 8 na safiyar jiya Juma'a, lauyoyin masu shigar da kara da na kariya suka bayyana a kotun domin sauraron irin hukuncin da alkalan suka yi matsaya a kai, wanda kuma bata sake zani ba da wanda kotun sauraron karakin zabe a Bauchi ta yanke. Sabida haka sai kotun ɗauka ƙarar ta watsi da buƙatar ɗan takarar APC Sadiq Baba Abubakar ya shiga sabili da babu wani ƙwaƙƙwaran hujja balle madogara. A jawabinsa na bayyana godiya wa Allah don ganin nasarar da ya yi a karo na biyu zaɓaɓɓen gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ƙauren Bauchi ya miƙa hannun gayyata wa sauran 'yan siyasar jihar Bauchi domin su zo a tafi tare don ciyar da jihar gaba. Ya yi fatan alkhairi da ƙarin arziki wa jihar Bauchi da kuma roƙon Allah ya kare ƙasarmu Najeriya. Daga nan ne kuma sai magoya bayan jami'ar PDP da kuma mawaka suka shiga bayyana murnansu kamar haka. Sai dai kuma na so in ji ta bakin 'ya'yan jami'ar APC sai suka ce suna nazarin hukuncin daga baya za su neme ni. Abdulwahab Muhammad Bello Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla. Kafin Baba ya karanto mana kashin labaran na biyu ga rahotonmu na farko daga Najeriya. Rikici tsakanin Hausawa da Fulani a Najeriya ya jima yana zama sanadin salwantar rayuka da dukiyoyin jama'a, musamman ma tun lokacin da aka samo wato aka soma alakanta Fulani da ayyukan 'yan fashin daji. Yanzu ma haka wasu al'ummomin Fulani da Sakkwato na zaman ɗarɗar saboda ya mutsin da ya auku tsakaninsu da Hausawa wanda ya sanadin ƙona garuruwan Fulani har ma da kashe wasu daga cikinsu, kamar yadda za ku ji cikin rahoton Muhammad Nasir wanda ya aiko mana daga Sakkwato.
Rikicin ya soma ne bayan wani harin ta'addanci na 'yan bindiga wanda ya sanadin ƙona wata mata da ɗiyarta sabuwar haihuwa cikin mota akan hanyar su ta zuwa asibiti. Duba da cewa an tare motar ne a garin Fulani mai suna Bugawa, yasa Hausawa suka abkawa garin da ma wasu garuruwan Fulani da ke yankin, lamarin da ya sanadin ƙona garuruwa 6 da kuma kashe Fulani 5. Na zanta da wani mutumin bagida ɗaya daga cikin garuruwan da aka ƙona wanda yanzu haka yana jinya a wata asibiti da ke cikin birnin Sokoto.
Suka faru tun daga Bugawa, suka faɗo abin ga ƙaurawo, sun ka faɗo Manu, duk sun ka bi garuruwan mu sun kai ta ƙonya. Abinda da nake takaici ma labari kusan garuruwa 6 aka ƙone mu. So yanzu haka magana gada ake akwai dukiya bila adadin da anka ƙone muna ɗakuna. Yanzu haka magana gada ake da waɗanda dai anka gani, waɗanda anka kashe mutum da anka kashe. Nan ƙaurawa an kashe mutum uku, sannan kuma nan ba gida an kashe muna mutum biyu wa da ƙani. So yanzu haka magana gada aka yi, yanzu haka wasu illa ne mu ba su ma gida.
Ita ma wannan matar tana cikin fulanin da suka bar gida ba da shiri ba domin tsira daga farmakin na Hausawa.
Kuɗin da kaka an maɗi na kaka da hatsi da komi na kaka babu abin da an ka bar muna. Kowane muka gani na sai dai in wani ya ba shi abin da ka yanzu ɗan uwa wanda ba a ƙona ma ba. Ni da ni gudu ma wallahi har da zanin farmu ban hidda shi ba balle tuhar yarana. Kuma ni sun sassare ni miji kaka sun sassare shi wancan kuma sun kare shi.
Fulanin dai sun zargi gwamnati akan rashin ba su kulawa a duk lokacin da irin hakan ta faru.
Kuma za mu ci mu a yanzu ciki halin da muke cewa sai mu ce kawai babu gwamnati don babu wanda kawo mana ɗauki. Yan sa kai sun taiga waɗanda ke lahi mu da azzauni lahi a ba a taɓa kama wani ɓarawa an kace daga cikin ƙauyen mu yake ko kuma ƙauyukan gadan an bato ma. Amma yanzu da an yi abu wasu sun kai abin ga ƴan fashin daji sai su abin ga ƴan banga. Kwanci ƴan sakai su taho su shiga garuruwan mu su ta kakkashe muna mutane.
Sai dai kanto mun karamar hukumar mulkin tangaza Isa Salihu Bashar ya ce ba haka abin yake ba.
Waɗannan mutane suka ƙona wannan motar din da aka ji su kira da ilanin suka shiga. Saboda haka mutum ya zo ya kashe maka mutane a hanya sun ƙone mota kuma an bi su shiga su kira da ambulance. Kuma shi shugaban nasu shi ruka shi ne wanda ya kira ni ya ce mun ranka yadda da Allah a ba mu hannu da Hausawa sun zo su kashe mu. To ya sa abin da wahala. Na kira sojojin da suka tafi aka je fiya gaba haka bane. Sun yi to ne su ma illanin su ma fasa yi to.
Ya ce so da yawa miyagun ɗaya ke shiga cikin rigan na ƙwarai domin haddasa fitina irin wannan.
Don haka shi wannan abin cewa gwamnatin barce komai ba ai za ta ce tunda an kawo mata duk abin da ya faru mun rubuta kuma ta fi kuma akwai jami'ai na gwamnati duk kowane su mun rubuta mun kai report. Iyakaci abin da muke da ta gwamnati ba mu son kowa ya rasa ransa kuma ba mu son kowane mutum ɗaya ya san muhallinsa. duk tare muke bayin lakin da akan gaza da bayin da bawashin da akan gaza tare aka kashi abu guda ne wani abu dai ne da shigo kuma shi dan kafin shiga idan su banda sun ta da rigicin da kowa zai shafa abin idan bada
shi ma mataimaki na musamman ga gwamnatin jihar Sokoto a haujin tsaro kanal Abdul A Usman mai ritaya ya ce gwamnati tana sane da abin da ke faruwa a yankin na Tangaza kuma tana kan dokar matakai irin hakan ya faru kasa ga wata biyu da suka gabata a karamar hukumar mulkin Benji wadda ke makwabtaka da Tangaza inda aka yi asarar rayuka fiye da 10 bayan wasu makamantansu da ke faruwa a wasu jihohi na Najeriya jama'a da dama dai na ganin cewa samun magance matsalar rashin tsaro baki daya kadai kan iya warware irin wannan tankiya tsakanin kabilun biyu Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
to an gaida Muhammad Nasir Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga baba da ƙarshen labaran duniya.
Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Asabar a cikin bayanan sirrinta na yau da kullum wanda take bayarwa game da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine cewa a cikin makon da ya gabata an gwabza kazamin faɗa ta ƙasa a yankuna guda uku a gefen Kupiansk a cikin yankin Luhansk da kuma Avdiivka da ke yankin Donetsk da ma gefen kogin Dnipro a yankin Kherson inda sojojin Ukraine suka kafa gada. Yayin da aka yi wa Rasha mummunan fatattaka a bangaren Avdiivka, rahoto ya ce babu wani bangare kuma da ya samu nasara a wuraren guda biyu. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa wato ƙasar Ukraine tana iya bakin kokarinta ta nemo kuɗaɗe da za ta sake gina jami'o'i da hare-haren da Rasha suka kai suka lalata su.
Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu sake waiwayar rahotanninmu. A yayin da al'ummomin yankin birnin Gwari ke kokawa game da hawar har-haren 'yan bindiga da ke hana manoma ɗibar amfanin gona, gwamnatin Kaduna ta sanar da harbi wasu 'yan bindiga shida da kuma kwato makamai da dama a yankunan birnin Gwari, Giwa da Igabi. Ga rahoton da Isa Lawal Ikara ya hada mana.
Cikin mako ɗaya dai 'yan bindigan sun kai mabambantan harare a wasu yankunan birnin Gwari ciki ko hadda ka kangin da suka buƙaci a basu wasu kuɗaɗe. Wanda bayan wani lokaci ba tare da an biya kuɗaɗen ba suka faɗa garin inda suka sace mutane da dama. Malam Ishaq Usman Kase shine shugaban kungiyar ci gaban masarautar birnin Gwari a jihar Kaduna kuma ya ce hararen 'yan bindigan sun kara kamari.
Dama muna sanye da cewa tunda dai su wa'innan 'yan ta'adda ba wai an shiga cikin dazuzzukan nan da suke da maboya bane, an je an yaƙe su. Saboda haka gaskiya abin da ya shafi harkan harhare musamman a cikin wannan satin abun ya kazance, musamman a cikin kakangin abin da ya faru idan ka lura kwana uku da suka wuce inda suka kai hari a wannan gari kuma suka fasa shaguna suka kwashi kaya, bayan sun fita kuma suka nuna cewa sai wannan gari musayinin hada masa kuɗi miliyan hudu kenan. Allah ya sa dai abun bai nufa ba dai har wa'innan 'yan ta'adda suka shigo gari kakangi a cikin daren shekaran jiya inda suka zo suka dauki mutum 10 ba su gudu ba ma suna nan kilomita ɗaya tsakaninsu da cikin garin kakangi inda suka tsaya suka ce ma maganar miliyan hudu ba ita ba ce maganar miliyan shida ne. Mutane ba su da mafita har sai da aka cika musamman wannan bada wannan kuɗi.
Tuni dai gwamnatin jihar Kaduna ta fitar da sanarwar nasara akan 'yan bindigan da jami'an tsaro suka yi inda suka kashe guda shida nan take, sannan kuma suka jikkata wasu suka kuma kwato wasu makamai. In ji mai rike da kujerar kwamishinan tsaro na jihar Kaduna Malam Samuel Arwan.
Kwarai da gaske gwamnatin jihar Kaduna tana sane, tana kuma bibiyar halin da mutanen mu suke ciki, musamman inda ake samun hare-hare na 'yan fashin daji inda ake matsa mutane lamba na hana su girbi da lallele wacce sun bada kuɗin haraji ga 'yan bindiga da kuma wani tana iya bakin kokarinta. To bisa ga wannan ƙorafe-ƙorafen da kuma Afirka na musamman wanda Dakaru suke yi daga nan wuraren Medaro zuwa abinda yayi hanyar dogon dawa da sabon binnin daji wanda ke kananan hukumomin binnin gwari da giwa da kuma ita kanta a karamar hukumar Izabi. Sojojin sun samu nasarar bindige 6 daga cikin ɗan fashin daji wanda suke safa da Marwa a wannan yankunan. Har wa yau kuma akwai abubuwa wanda aka fato, kuma gwamnatin jihar Kaduna tana kira da babban murya da duk wani wanda aka ganshi yana neman taimako daga alamun harbin bindiga. Lallai ya zama wajibi a sanarwa da gwamnati ko kuma jami'an tsaro.
Sai dai duk da kokarin da jami'an tsaron ke yi, kungiyar ci gaban al'ummar birnin Gwari ta bakin shugabanta Ishaku Usman Kasai ta ce akwai buƙatar ganin gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙara kawo mata ɗauki.
Har yanzu wannan mataki na kare kawuna ana ci gaba, hatta kamar maganar da ake magana na sulhu an bi waɗannan matakai. To amma kuma gaskiya waɗannan ƴan ta'adda kwata-kwata babu amana a tattare da su, dole sai gwamnatin tarayya ta shigo ciki ta nuna da gaske.
Dama dai duk farkon damuna da kuma ƙarshen ta ƴan bindigan kan matsawa al'ummomin yankunan karkaran da ke noma ta hanyar sakawa manoman haraji kafin su shuka da kuma lokacin da suke girbi idan kaka ta yi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
An gaida na Ikara. Bayan sanar da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja game da zaben gwamnan Kano wadda ta tabbatar da nasara ga ɗan takarar jam'iyyar APC Nasiru Yusuf Gawuna, masana kimiyyar siyasa da na dokokin ƙasa na ci gaba da fashin baki a kan batun, sai dai gwamna Abba Kabir Yusuf ya kwantar da hankalin magoya baya. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Bacin aringizon kurkuda kasancewar gwamna Abba Kabir Yusuf sahihin ɗan jam'iyyar NPP ko akasin haka, da kuma halaccin sanar da sakamakon hukuncin kotu ta kafar manhajar Zoom wato internet su ne manyan al'amuran da suka mamaye muhawara tsakanin lauyoyin ɓangarorin biyu a yayin shari'ar. Dr. Kabiru Sa'idu Sufi masanin kimiyyar siyasa ne da ke koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano ya yi fashin baki.
A baya abin da ya ja hankali a wancan kotun farko shi ne batun ƙuri'o'i halasta zan ƙuri'o'i da abin da ya halasta su da kuma yawansu da suke su. Wanda kuma har bayan an gabatar da hukunci shi ne abin da ya fi jan hankalin ɓangarorin guda biyu, kuma mutane sun zaci cewa ko da an zo ita kotun ɗaukaka ƙara yana ɗaya daga cikin abin da zai ji hankali. To kuma sai kasance ba shi ba ne abubuwa guda uku manya da suka fitowa a wannan shi hukuncin shi ne. Na ɗaya daga cikinsu akwai na batun ko daidai ne ko ba daidai ba ne gabatar da hukuncin kotu ta manhajar Gani Gaka ta Zoom, wanda ita kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da cewa daidai ne. Sai kuma na biyu abin da ya fi jan hankali ɗin a wannan karan wanda ya sha bamban da waccan batun wato ko shi gwamna yana da ɗan jam'iyya ko ba ɗan jam'iyya ba ne.
A nasu ɓangaren masana shari'a da dokokin ƙasa sun fayyace mataki na gaba da waɗanda suka yi rashin nasara ka iya ɗauka. Barista Ibrahim Cedi shi ne sakataren reshen jihar Kano na ƙungiyar lauyoyin Najeriya.
Yanzu abin da ya rage shi ne a fil da su ɓangaren gwamna ya kamata ya ɓangaren jam'iyyar NPP zuwa Supreme Court, wanda wannan afil ɗin ne zai dakatar da rantsar da shi Dr. Nasiru Yusuf Gawuna a matsayin gwamnan Kano har sai an ji wannan afil ɗin. Idan afil sun tabbatar da shi a matsayin shi ne gwamna, to lallai shi gwamna Abba Kabir Yusuf zai sauka a kuma rantsar da Honorable Nasiru Yusuf Gawuna, kuma tenuwarsa ta fara nan take daga wannan ranar da aka rantsar da shi. Saboda haka yanzu za mu saurara mu ga abin da kotun gaba ita Supreme Court za ta faɗa dangane da ra'ayinta akan wannan dambarwa. Kasancewar ita ce kotu ta ƙarshe, yanzu ba za a iya rufe ƙofa cewa lallai a biya don final ba har sai an je Supreme Court ta tabbatar da abin da ta take gani a fahimtarta.
Sabanin yadda aka yi hasashe a baya, al'ummar jihar Kano na ci gaba da harkokinsu yau da kullum bisa doka da oda kamar yadda suka saba. amma Dr. Kabiru Sa'idu Sufi ya alakanta wannan nasara da wasu batutuwa.
Mutane da yawa suna da masaniyar cewa hukuncin kotun za ta yanke ba shi ne ƙarshe ba, sannan kuma a wani bangaren mutane da yawa kowa yana ta fama da yanayin rayuwa, sannan wasu ma za ka ji suna caduma abin da yake faruwa a siyasa abu ne da ya shafi wasu manya shugabanni, abu ne tsakanin wane da wane. To so da haka watakila mutane sun fara ma haƙurewa ma da abin da ya shafi siyasa ne musamman a wannan zamanin.
A jawabin sa ga al'ummar jihar Kano a daren jiya, gwamna Abba Kabiru Yusuf ya yi jan hankali musamman gaba goya baya game da mahimmancin zaman lafiya. Yana minana ta cewa lauyoyinsa za su ɗaukaka ƙara zuwa kotun ƙoli. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To an gaida na Kwari mutan Kano. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 10:20 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yako Mukeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidan wannan lokacin. A yau wannan shirin zai leƙa jihar da magaramta jamhuriyar Niger, inda a kwanan baya-bayan nan ake fuskantar haɗarin manyan motocin tanka masu dafa man fetur wanda ya haddasa asarar rayuka da dama. A kwanakin nan motar da ta kama da wuta, kimanin mutane 31 ne suka rasu. Haka ne kuma yasa wakiliyarmu ta mara abari ta zanta da shugaban kungiyar direbobin motocin dafa man ta da magaram.
Abu Galadima, SJ Sandikar kwandikitar Ruchi. Di dan santa to wani karin da ya haddarin in aka kire aka yi yan kauyi su suke zuwa su ƙara masu suke hasawa ma haddar tunda a yau a cikin zamanin nan da muke ciki na taba ganin mun ji mun samu mota ta yi makaiwa yan kauyen nan suka zo suke hudda mai amana ku gafara motar nan waduwa za ta yi ku gafara wallahi tallahi da jandarmomi da kuma heda ta taushe mutum uku akan ta taushe mutum uku yan kauyen nan ba wanda ya fasa daukan mai heda sarki ne da kusa yazo yazo yace menene wannan kuna kallon ayan uwayen ku a mace ku zo ku yi ka daukan mai suka ce ai dama mamu ne yace to ga mutumin da yazo ya wannan kin ga wannan ta zo ta wuce kwanan nan wata mota ta fadi akwai direba wanda ya toye ga baki daya yanzu haka yana na alikita bayan wannan a cikin kwanakin da muka zo muka samu na turmini yanzu na turmini a cikin gari ne suka yi guga mai yana zuba bayan Allah nan ya huta daga cikin garin nan dan kar ayi bala'i tunda santi ne yau ta bayan gari yana likiya yana tsakar likiya yan gari suka zo mota ta tashi suna ɗaukan mai Allah da ya sa mutumin nan yana ce ya zuci ya ranci kwatse mota ta kama wuta ta tashi su wannan anan muka iske su ko an sa a cikin hatsi ake tuna su ake huddo su ko an sa a ruwa muna nan gwabarnan kin garin wannan namu wallahi mai adalci gwamna wannan namu na yanzu Allah wallahi da shi muka kai da muka kai karfe daya na dare wallahi da shi a ciki ya zo ya ce jama'a ya ce yan kallo ku koma baya ku bar mu masu tunani gaba har na kama hanya ina bin sai ce ku koma baya mu koma baya suka shiga suka je har gurin wutan nan mutanen nan a toye a gurin sai da muka sa mutum 33 wanda suka toye a cikin gonaki kuma muka aka danga huduwa mutane a mace nan a ce mutum sai da mutum 31 ya mutu amma sun dinga gani yanzu dai mu a nan jihar da maganar tunda Allah ya sa muka fara wannan aka fara wannan aikin na mai ban da wannan kara a cikin kwanakin da bamu taba samun wuta muna samun faduwa muna yi kai da kahol mu suna kwasan mai da iko ma ana yi kai da kahol mu suna kwasan mai amma a yanzu tunda san gani dama muna cewa dare da isansu ya fadi muka ce akwai tuya kuje to kin ji matsalar mu kawai tana talakawa wallahi
irin wannan hadari na manyan motoci kamar sitar ta da kwammai kamar nawa kuke iya kinsa aka samu
gaskiya ina tamanin mu Allah yake kariya jihar da makara amma mu a nan jihar da makara abinda muka sani mota da ta fadi ina lissahi dai ni dai wanda na sani ba kuma babu ma mota da za ta fada a nan jihar da makara mu sani mota 11 amma mai hadari wanda aka yi mummunan hadari mota 4 wanda nan mutane suka huta kuma akwai wanda tana tsaye aka zo aka shige ta haida mota haida mutum 10 mutu
direbobi kafin a zuba mai ko kan su tashi a rika duba motoci a san yadda mota take a san yadda tanki yake ba kwa wannan
muna yi duk subdu ta duniya duk subdu sai mun tare hena tare direbobi mun gargade su kuma yanzu a yanzu in suka tafi tsoron lodi sai an yi control kin kan motar ka tana tso ma ba a loda tun da ka tsala kuma haka ake in tayel ka an ganta da waya ma ba a maludi saboda ita ba tana sasa wuta eh ko muhimmin yi control da abda ake da kayan da tun da wani tsoni dan ma ta toyi a yanzu in baka takara ko ta iri ce tan taratsi baka lodi baka shiga tsoron dukkan mun dauki wannan abin nan kuma yanzu direba wallahi tallahi ya san inda yake kwanci yanzu kin ga garin maradi ma baka kwanci cikin gari nan hanyar guri daidai ne dan zakai kwanci wallahi tallahi yanzu kawai aiki da ake yanzu direba yanda kika san soji haka direba muna cikin hadari na aikin nan da mai saboda kuma babu wani control da ake mana inda za a iya daukan wani jisi zo mako a sa wani squad ko ayi wani wane ne to bai yayuwa mutane ne kawai suka dauki waye ganima ai ganima ba haka ba ake ganima ba ganima bace ake sata ce wallahi
babu wani abu da kuka yi tsakanin ku kamar da mahukunta masu kula da irin wannan sha'ani naku kamar a dauki wasu matakai dan kauce ma irin waɗannan hadarurruka
wannan hadarurruka mahukunta irin wannan hadarurrukan kun bisa dauka amma yanzu mota tana faduwa jandarma yana zuwa abin suna zuwa sasufaffe wallahi tallahi kam abin nan ma da su muke duk inda aka yi wannan faduwar da su muke kwanci muke take yi Allah halgarin Allah wai
kamar suna mai da hankali wannan control din da kuka ce ana yi
in ba control turmini gaba ɗaya da ta toye wallahi
kamar control na motocin
fa yau shi tarfa da kike gani yanda kika san likita ta yan aihuwa wallahi duk direban sitar a yanzu zan gaya miki abu ne daga Allah amma kowane a tsargage yake da motar shi in ka ci kilo 100 he ka tsaya ka tattaba tayoyinka in za ka yi parking ka san inda za ka tsaya in ka san za ka yi minti 20 ko 30 he ka sa ta rangin tunda sun san komai doka gare shi na abin nan
to madalla a gaida Tamar Abali da Habu Galadima shugaban kungiyar direbobin motocin da ko mai ta da magaram sai kuma sabon mako za a je mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin su da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona Wamai da ta hada mana sautin shirin Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
Madalla a gaida Baba Yakub Makeri to ba sauraro ayi mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku sakonnin da kuka aiko mana ba amma yanzu ga Baba Yakub Makeri da labarai amma a takaice
Isra'ila ta ba asibitin Shifa sa'a guda su tattara nasu ina su bar wuri a cewar rahoton kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP Rahoton na AFP ya ce sojojin Isra'ila sun faɗa wa daraktan asibitin Muhammad Abu Salmiya da su kwashe marasa lafiya da waɗanda suka jikata da waɗanda suka rasa matsugunansu da ma ma'aikatan kiwon lafiya kuma su yi tafiya da sabo zuwa gaɓar teku Isra'ila dai ta yi imani ƙarƙashin babban asibitin na Gaza shine maɓuyar mayakan ƙungiyar Hamas a hali da ake ce kuma jirgin farko da ya yi jigilan yaran Falasɗinawa da suka jikata daga yakin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza ya isa haɗaɗɗiyar daular Larabawa a yau Asabar a wani ɓangare na alƙawarin da ƙasar ta yi na ba da taimakon jin kai ga yara 1,000 rukunin ya haɗa da rukunin da ya adadin mutane 15 ciki har da yara da iyalansu sun ƙetara ta kan iyakar Rafa da ke tsakanin zirin Gaza da Misira a jiya Juma'a daga nan ne kuma suka dauki jirgin zuwa Abu Dhabi babban birni na haɗaɗɗiyar daular Larabawa kotun ɗaukar ƙara a Abuja ta tabbatar da gwamna Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamna a jihar wanda aka gudanar a ranar 18 ga watan Maris na wannan shekara ta 2023 ma'aikatar Birtaniya ta faɗa a yau Asabar a cikin bayananta na sirri na kullum wanda take yi game da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine cewa an kai wato a cikin wannan mako an gaba an gwabza zaɓen faɗa ta ƙasa a yankuna guda uku a gefen Kupiansk na lardin Luhansk da kuma Avdiivka da ke yankin Donetsk da kuma gefen kogin Dnipro a yankin Kherson inda sojojin Ukraine suka kafa gada.
To masu sauraro duka anan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma zuwa can anjima da daren ku idan Allah ya kai mu. Misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon Ghana da GMT a jimu dauke da shirinmu na dare. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni Fina Nandudu da wanda ya kula mana da na'ura Mr. Justin. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.